بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To barkamu da dawowa daga dogon hutu. Za mu ci gaba da karatunmu insha Allah ta'ala inda muka tsaya. Cikin wannan littafi ne albarka Muktasar Sahih al-Bukhari wanda aka fi sanin sa da suna At-Tajrid as-Sarih li Ahadith Jami' as-Sahih. Idan ba a manta ba mun kwana a karatunmu na karshe babu salati fi mawadi al-ibl. Yau karatunmu inda zamu tashi babu nawm al-mar'ati fil masjidi, wanda ya kawo kan hadisi na 274 a cikin wannan littafi, a cikin na asalin kuma 439. Babin da yake magana akan hukuncin bacci mace a masallaci, ya halatta mace ta shiga masallaci ko bai halatta ba? Idan ya halatta ta shiga, ya halatta ta kwanta ta yi bacci a cikin masallaci ko bai halatta ba? Wannan shi ne abin da wannan babi zai karantar da mu. Hadisin da aka rawaito wannan hadisi an karbo daga Nana Aisha radhiyallahu anha anna walidatan kana sauda lahayyi min al-arab. Akwai wasu kabilu daga cikin kabilun Larabawa, to suna da wata wato kenan baiwa wadda take asalinta ita baka ce, bakar mace ce, aka kama ta garin su ta zama baiwa, aka sayar da ita a Larabawa. To daga tana karkashin control na wannan kabila din, ba hudu sunan kabilan ba, an ce lahayyi min al-arab, ka gani kira ne. Fa ta kuha, bayan an samu tsawon lokaci tare da ita tana zaman bauta, sai suka yanta ta. Bakanar ma'ahum, da suka yanta ta kuma sai ta zauna tare da su, saboda la'alla ba inda za ta je, la'alla ko dama da ita da iyayenta aka kama su aka fansa masu, bata san inda iyayen suke ba, ko kuma dai ta yanzu ta riga ta nauyi, ba inda za ta je, kuma ga sabo, daga an ce sabo turken wawa, saboda sai ta zauna nan tare da su. Kalar sai take ba da labari, wa kharaja sibiyatu lahum, wata rana sai wata karamar yarinya a cikin ƴaƴayensu mata sai ta fito. Alaiha wushahun ahmar min siyurin, akwai wato kenan tsakiya ja wanda aka mulmula ta da kamar abu kamar zinari yana akanta, abin da yake mai tsada mai kudi, amma yazo da sifa na ja. Kala sai tace fa wada'athu, sai ta sanya shi, aifawa da arhu, sai ta jefar da shi, tana tafiya tana tafiya sai abin ya fadi, awa ka abin ha, ko kuma a'a tana cikin tafiya, an ce fawa da arhu kamar ita ce fa'il, kamar ita ta jefar, sai ta yasar da shi, ai kana tafiya, ai ce wallahi na yasar da kudina, amma ko ba da ganganci bane, ko kuma dan a fitar da magana a fili sai aka ce aw waqa'a minha, ko kuma a kudin sai fadi, wannan tsakiyar sai ta fadi daga gare ta. Kaga ya dan firi fasiri cewa kaman ya kare cewa ba da gangance aka yi ba. Famar rabbihi hida'atun, sai shiruwa ta zo wucewa daga sama, idanta yana kallon kasa sai ta ga wannan abun ja, wa mulkan an jefar da shi a kasa, ba su ba tola haman, sai ta zaci cewa wannan abun ai nama ne, don haka fa kadifathu, sai ta tauce shi, sai kasa 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 kasa, sai ta tsarke shi, sai ta dauke shi ta tafi da shi. Kala sai ta ce faltamisuhu falam yajiduhu, mutanen da suka zo suka nemi wannan tsakiya sama da kasa ba su samu ba, suka gama nema suka nema ba su same shi ba. Kala sai ita mai riwaya take cewa fatahamuni bihi, sai suka tuhumce ni cewa ba wanda zai dauke wannan in ba wannan yanciyar baiwar ba kaza ce karamar danga ita ce dadin ketara kowa yana da mutuncin su da yan uwansa da za su kare shi da an ce wani ne a iyayensa za su taba ko kuma yan uwansa kowa amma ita ba ta da kowa ko saboda haka sai suka ce wato kenan ita ce talar sai take cewa fadabiqu yaftashuna hatta fatashuku laha suka dinga caje ta su caje ɗakin ta su caje jikin ta su caje har sai da suka caje gaban ta ko ta cusa shi a ciki kala sai take cewa fa wallahi na rantsa da Allah inni laqa'imatun ma'ahum ina tsaye tare da su wata rana muna tsaye ga ni ga su izmaratil hidatu sai shiru wannan ta zo wucewa falakatu sai ta jeho da tsakiya ta zo wucewa sai sabuja hadun ta sai ya fadi kala sai ta ce fawaqa'a bainahum sai ya fada tsakiyar su kala sai ta ji gaba da bada ruwaya fa kuntu sai nace hadha alladhi ittahamtumuni bihi to fa ga abinda kuke tuhuma na da shi din ko za'amtum kuna riya cewa kuna tuhuma na ni nake abin nan wa ana minhu bari'a ni ko bani ba wannan abin ban da hannu a ciki wa huwa za gahi can a gaban ku kala sai take cewa inji mai riwaya kenan nana Aisha waja'at ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa aslamat sai ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ku ta karbi musulunci qalat aishatu nana Aisha mai riwaya take cewa fa kana lahaqibaun sai ya zama an mata kema fil masjid a cikin masallaci shine mahallin shahidin mu ko hukuncin kwanciyar mace a cikin masallaci ya halatta ko bai halatta ba ta zo ba kuwa ba ta da gidan kowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa a dungun masallaci sai aka mata kema ke ta zama tana kwana a ciki au hifshin ko kuma wani dan tanti kame ka abu mai kaman gida haka kaman daki irin da fulani ne suke da cikin jeji kala sai take cewa fa kana tati ni fatu hadisi indi ta kasance tana zuwa ta zauna a guna mu dan tada da ni da ita ta yi da bayananta qalat nana Aisha take cewa wala tajlisi indi majlisan bata taba zuwa ta zo ta zauna a wani majalisi a guna ba ma'ana muka wani zama na musamman ba illa qalat sai ta rera wannan baiti wa yawma wishahin min aajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani lana tsakiyar nan yana daga cikin mafi abubuwan al'ajabi na ubangijinmu a gare ni ala ku saurara innahu shi wannan rana da wannan hadisa ta tsakiyar nan ta faru anjani shine ya tsayar da neman baldatil kufri daga wato kenan garin kafirci baldatil kufri garin kafirci kasar kafirci yawa garin kafirai a lokacin su ba su musulunta ba ita kuma da ta basu sai ta zo Madina sai ta musulunta to me yasa ta tafi ta musulunta saboda ciwon abinda aka mata na farko an tuhume ta da abinda bata san shi ba na biyu an mata wani walakanci a wajen caji an caccaje jikinta har an caje har gabanta kaga da bakin ciki sai ta kufula sai ta bar garin sai ta ji labarin Madina sai ta tabo da ta zo ta ga tsarin Madina ya mata sai ta guna Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta karbi musulunci don haka shine take al'ajabin abin da ya faru a wannan a rayuwarta hikimar Ubangiji Allah madaukakin sarki ya fahimta ta yana son ta zo ta karbi musulunci shi yasa ya kawo wannan shiruwar ta zo ta dauki wannan tsake ta tafi da shi aka mata tuhumar da za ta ji takeici kuma Allah ya kubutar da ita kuma ta fita a gurin su sannan ta zo kuma ta musulunta ai kaga ta tsira daga kasan kafirci dan haka shine kullun take baibaita wannan waƙar wayam wayam lushahi min aajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani ayyom lushahi din kenan shine ya tsira da ni daga wannan fa kala da Aisha ran nana Aisha Allah madaukakin sarki da ita sai take cewa fa qultu laha ma sha aniki tace a anike me matsalar ki ne kan la taqudina mai maqadan ba za ki taba zuwa gidan nan da yake zauna tare da ni ba illa qulti hada sai kin faɗi wannan baitin da bata tona mata asirin abin da ya faru ba amma da in an zo an zanna za ta karanta wannan baitin kullu haka kullu hanna Aisha ta tsarguta ta mai dalili fa haddathani bi hadha alhadisi shine sai ta bani labarin wannan hadisi da muka karanta abubuwan da wato kedan suka faru mali shahidin ma'ana shine halaccin kwanciyar mace a masallaci gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata tanti ko kuma bukka wato kenan a cikin masallaci ko yawa sanan daga cikin abin da zamu iya fahimta a cikin abin nan hadisin shine zama kullum da mutanen da ba naka ba yana da matsaloli irin nasa masu yawa duk dadin da aka yi wata rana sai an nuna maka bambanci ta nuna maka bambanci duk inda mutum yake akwai kaddararsa to inda kaddararsa ta take wani lokaci yana da kyau ya karbe ta yawa yanzu misali mutum ya tafi America ya je zaman sa can akwai ranan da za ta kife dole gida zai dawo muna nan wani lokaci sai kaga mutum da ya tafi Lagos ya je zauna ya zaman sa lalle ta juya lokacin da kaje za ta karbe ka duniya tai kyau amma ran da ta juya to can din ba ta son ka amma ran da ta karbe ka duniya can din tana son ka inda duniya ta karbe ka can din yasa bazan duniya ta juya baya to can ba za su so ka ba dole gida su za su karbe ka koda kadara ta zauna da mutum to kar ya zama ya manta da wato kenan asalin sa yawa saboda ba fata ake ba in alkhairi ne ba ya zo ya kawo musu in ma matsala ce in ya zo a guje guje za su karbe shi yana daga cikin abubuwan da ya kamata a bin ana ba mu kisan wai raƙumin jeji raƙumin gida ya bata ya tafi sai ya shiga jeji sai ya haɗu da dabbobin jeji da kura da dila da zaki da waye da waye ya zo ka karbe shi ana ta mu'amala tare da shi wata ran sai zaki ya zama bai da lafiya bai iya zuwa ya nemo abinci ya zo ga shawara yanda za a yi a cinye namansa a biyo zaki ya ci tun da zaki ba zai iya zuwa ya yi farauta ba sai bayan sun gama shawaran sai suka ce masa sai suka zo suka nemi suka tattauna sai ce to shikenan muje wurin sarki kowa ya ce ya yarda sarki ya cinye shi inda sarki shi nama yake ci kura ta ce gani sai ce a mai zan yi da namanki yana ɗaci ndila ta ce gani ta haɓa ke kuma namanki me zai yi mamma waye ya ce gani sai ya kushe sai da jaki a yi raƙumin gida ya ce a ni gani na sai ce to shikenan kawai sai aka yi ya gashi aka cinye kaga sun haɗe masa baki duk da cewa kisa ne amma akwai darasi a kanta in ta kwaɓe za su haɗa maka baki saboda haka kullum mutum ya rika la'akari da inda yake abin nan sannan kuma kaddarar ubangiji wani lokaci yana daga cikin abin da zamu koya a cikin wannan hadisi din kaddarar ubangiji ita ta daga wannan mata daga inda take ta kawo ta bauta nan sannan ta daga ta daga nan gurin ta mai da ita abin nan kullum mutum ya roƙon Allah ba da kukin sarki ba shi kaddara mai kyau a rayuwa sannan kuma daga cikin abin da zamu koya har yanzu idan guri ya takura to karka ce dole sai gurin to ba haka ba yawa mutum wanda sha'ariya yana cewa idan kaga Allah maɗaukakin sarki ya toshe maka wata kofa to ka fahimci cewa ya buɗe maka wasu kofofi da suka fi wannan alkhairi karka zanna a wannan kofar kana ta kwankwasa sai ta buɗe alhali kuma tana rufe ga wasu kofofi buɗaɗɗu kuma kun ga da ka ta ganin bai daɗi ba sai ta tafi gaba sai Allah maɗaukakin sarki ya bata abin da ya fi wato kenan halin da take cikin sa a cikin alkhairi babu na min rijali fil masjid to babin da yake magana akan cewa to ya halatta maza su yi bacci a masallaci mun ga mace ya halatta ta yi ko amma duk da haka akwai muru'a a cikin nata ba cikin kwarin masallaci ba sai aka kai ta gefen masallaci ko a cikin rahaba masallaci ta dogo sauransu to su maza za su iya ko a cikin masallacin hadisin Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Allah madaukakin sarki da shi yake cewa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baita fatimata radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan fatima Allah madaukakin sarki ya daidaita wa kenan Fatima yarsa ta cikin sa ko gidan wa kenan gidan sayyidina Ali Allah ya dada su balan ya jida aliyan bil baiti bai samu sayyidina Ali abin nan ba a gidan ba kun ga kaman sayyidina Ali yazo nema amma riwayar sa tace yazo gidan Fatima ko ba ka ba wala kan ka kenkere gida kai aure aka ce gidan wance ne karka damu eh ko yara wace za mu tafi gidan wance kai ko ka gina gidan fa to a dama can haka haka ke sai yazo gidan Fatima kuma bai samu Aliyu ba kun ga kenan ba Fatima yazo ne ma ba sayyidina Ali yazo ne ma fa kala sai yace mata ayna ibn ammiki ina dan baffan nake mijinta kenan kala sai tace baini kana baini wa bainahu shay'un faradabani ki wallahi matsala ce ta faru tsakanina da shi sai fushi da ni fushin man yake nan ko sai fushi da ni dan haka faka raja sai fice kawai a gidan magaba daya falan ya kil indi bai bacci rana a guna ba kai lura kenan falan ya kil indi bai bacci rana a guna ba yanzu ya jana bacin rana sa wani wuri kenan to da haka ita dai tana zaman jira fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam li insanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a wani mutum kai malam undur aina huwa ka je ka nemo mi ina yake mutum ya je kewaye faja'a sai ya zo fa qala sai ya ce ya rasulullahi huwa fil masjidi raqidun yana can yana bacci a masallaci yanzu kailulan da ya kamata ya yi a gida bai yi ta ba ko sai ya tafi ya je yin ta a masallaci fa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo masallacin wa huwa muttaji'un ya same shi a kwance shanana kar saka da ridahu an shikihi abinda kwarjallan da ya daura a abin din sa zanin da ya yafa a jikin nasa ya sinci yana ta birgima a cikin yashi wasa bahu turabun kasar masallacin duk ta bata masa jikinsa ya gangara ya bar mayafin ta gefe fajal rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yamsahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi ya dinga share masa yana sharafa kula yana ce masa kum abaturab tashi baban turbaya tashi baban turbaya wato kenan ma'ana ta ya wanda bata jikinsa da turbaya tashi ya wani wata kinaya ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi a daidai wannan lokacin wanda tana daga cikin kinayoyin da shi sayyidina Ali yake alfahari da shi mali shahidi shine me sayyidina Ali yana bacci a cikin ƙwariyar masallaci haka ne sannan za mu iya fahimta me kuma cikin hadisin manya ma suna iya batawa ko haka ce tsakanin sayyidina Ali da nana Fatima an bata hatta kai ga yayi fushi ya fice ya bar mata gidan ai kaga ana iya batawa ko amma fa ba dan an bincika ba da ba za a gane ba in yazo ya kwanta ya fi abin din sa a masallaci zai koma za su je su daidaita abin su kenan kaga manya in sun bata ba zuwa za su yi suna tallata a duniya wallahi tallahi ta mun kaza za ta gani fa a za a yi shi ne a natse saboda me ai gariza ce insaniya dole za ka yi bata rai akan wani abu dole wani zai iya bata maka rai akan wani abu shi ma zai iya bata mata ita ma za ta iya bata masa amma kuma ana kawo wato kenan zuciya nesa ne saboda haka in hakan ta faru sai mutum ya kokarin dannewa har ba lalle ne sai in wani ya ji ba ita ma ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ta je gidansu ta kai kara ba yawwa kuma babanta ne dole za ta iya abin nan kuma ya nuna mana tsananin talauci da ake da shi a cikin wannan lokacin yana da kwarjalle daya da ya faɗe ya daura hannun dinsa ba riga kenan ya sha kwanta yana bacci nan din ya kobe hagartalin su duka ƙasa a haka kuma ake zaune a haka kuma wato kenan ake tare a matsayin sa ne sayyidina Ali bin Abi Talib yanzu rigunan ka nawa na ce wanda sutra da daga damar fahimci irin wayannan yanayin zaman zamantakewa na yau da gobe dole za a zo mu zauna in ji Bahaushe wai zo mu bata ko yauwa sannan kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ce masa kuma abu tarab kuma abu tarab kuma yana shashafe masa jikinsa ka haka mai dai yana da neman ajini a yarsa ko ba haka ba eh ga abinda babanta yake maka ai dole za ka yi hakuri ko saboda haka sarkinka abokin hulɗarka ne duk inda za ka yi kalallashe shi dai ya kula maka da yarka babu laifi a ciki matsawan ba hanyar haram ka bi ba babu ya zada kalal masjida balayar kara kate babin da yake magana a kan can in mutum ya shiga masallaci to lallai ana son ya raka'o'i guda biyu raka'o'i guda biyu shi ne muke kiransu tahiyatul masjid ko wasu kuma sace mata tahiyatul rabbul masjid gaisuwar masallaci ko gaisuwar ubangijin masallaci ana bi katadatu sulami radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakala ahadukum almasjid annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗaya daga cikin ku ya shiga masallaci falyarka rak'ataini to lalle rak'o'i guda biyu qabla an yajlisa tun kafin ya zauna kaga ya zo da siga ta me ta amri duk da cewa yadda malaman hadisi suka fassara shine a sigan nadabi yake mustahabban shi ne amma ya zo da siga ta amri yace falyarka lalle rak'o'i guda biyu kuma hadisin ya zo a cikin riwaya ta zo kashi biyu kashi na farko ce idza dakala ahadukum almasjida falyarka rak'ataini qabla an yajlisa ko fiska tv sai ce fala yajlis hatta yusalli rak'ataini dai ruwayan yace idan ɗayan ku shiga masallaci kar ya zauna har sai ya salla raka'a wato kenan guda biyu duk abin nufi dai shine ana san dai akwai dai tadda mutum da ya shigo masallaci ya samu yayi wannan rak'o'i guda biyu in ya rak'o'i guda biyu ya samu wannan ladan kafin liman kaga kamar ana kwadaitar da mutum ya zo kafin liman saboda yanzu idan liman ya zo shi ka zo ana kadika mata salatu zaka samu wannan kaga ba zaka samu ba ko kuma zaka jira sai kai rakataini sannan ka zo ka jona kaga wannan ba zai yi ba duk da cewa malamai suka ce almurad shine kafin ka zauna idan ka shigo ka samu an kabbara idan kai raka'a kai bi ka samu wannan raka'a guda biyu tunda ai baka zauna ba yauwa amma fa wancan ladan baka da shi ko yauwa sannan malamai su malamai suka ce kuma tunda ya zo shi alal idlaki ko da kusan kowane lokaci ne ko da rana ko da daddare ko lokacin ana nafila ko lokacin ba a nafila wallahu ta'ala a'lam duk da cewa wasu malamai sun yi restriction din suka ce in ya zama lokacin ana nafila ya zama ana nafila sai mutum ya nafila raka'a guda biyu tunda dama alal nadabi ne amrun ne lakinahu ja'a alal nadabi saboda idan baka yi ba za a tuhume ka da laifi ba shi yasa aka ce mustahabbi ne wallahu ta'ala a'lam taka shi suka ce yana da lokaci sai lokacin da ake nafila lokaci a abashi a yalwace kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bar shi kada kowane lokaci mutum ya shiga masallaci wato kenan yana da yancin da zai wa'in rakoyi guda biyu babun bayanil masjid ko ai bunyanil masjid sorry babu bunyanil masjid babun da yake magana akan ginin masallaci an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qala innal masjida كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللين باللبن وسقفه الجريد مصلاتي النبي صلى الله عليه وسلم عظاما سيا كسنتي انا gina shi ne billaban da jalab ko bulo na kasa shine laban ko yawa kada wani sai ce ana gina shi da nono wani malam ya zauna a wani gari yana karantar da su risala a ce in mutum ya mutu an sa shi a kabari wa yunsabu alaihi al-liban a dan sa bulo a dan tare shi sai malamin sai karantar da su wa yunsabu alaihi al-liban da aka kullum mutum ya mutu sai aka kawo ƙwaryar nono an kwantar da shi sai a juya ƙwaryar nono sai a rufe kabari. Kullum haka ake yi. To wani malami ya zo sai ya ga yadda ake yi. Ra'ayin malaman da shi bukatar sa gyara ne. Ba tona asirin wannan malamin ba. Shi kuma malamin iya ga bayyantar sa ce shi ma ba ganganci bane. Da wani mutum ya mutu aka je ku kabar ta sai a kawo ƙwaryar nono a kawo sai ce akramakallahu. A da kawo bulo ma a saka shi malamin ne ko? Sai ya hana wancan din sai ce a dan kawo bulo kudan kawo bulo na abin nan na kasa a sa a dan tokare shi ai zai tokaru shi ma kuma kasan ana ce masa libin sai malamin sai ya fahimci inda tafiyar take ya ce eh haka ne haka ne haka ne shi ke da a gaya masa gyara a cikin ruwan sanyi babu kuma abin da ya faru ko bai kunya tashi a cikin jama'a ba saboda haka sakafu bil jarid rufin kuma da zarban dabino a kai shi an gina da bulo din kasa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na madina yanzu din nan wanda ake gina shi a trillion din nerori da kasa aka yi shi kuma aka rufe shi da zarban dabino wa umuduhu kashabun nakhali wannan da dan masallacin nan shi kuma dabino za a samu a yanke sama a yanke kasan sai a zo a kafa sai a tokare ayi abin da shi aka yi wannan abin din falam yadid fihi abubakr sayyidina abubakar har ya gama kalifancin sa bai ƙara ko wato kenan taku ɗaya ba a wajen fadin masallacin ko tsawon sa bai yi ba wazada fihi umar amma sayyidina umar shi yayi ƙari to amma me yasa ya ƙara wanje ba jama'a ta karu kun ga a zamanin sayyidina Umar akai futuhat masu yawa anan aka ci Farisa anan aka ci Rum duk Syria Afghanistan ina da duk a lokacin suka abin saboda duk suna yin cinturun don zuwa Madina da haka dole masallaci ba zai isa ba don haka sayyidina Umar sai ya kara shi wa badahu ala bunyanihi fi ahad rasul sallallahu alaihi wasallam bil laban wal jarid amma da aka zo extension wajen ƙarin sai aka gina shi da bulo na ƙasa irin yadda aka zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka kafa abin dabino aka rufe saman da zarban dabino ganyen dabino haka aka yi shi wa ada umruhu qashaban ya dawo da dadan masallacin har yanzu da icen dabino sun magayyar hu Uthmanu amma sayyidina Usman da yazo sai ya canje yanayin sa gaba daya wazada fihi ziyadatan kathira yayi kari mai yawa a cikin sa wabana jidarahu bil hijarati yasa aka gina katangun da dutse yanzu kaga an fara ci gaba kenan ko ya sake kara fadin sa saboda zama jama'a suke tukattun cincirin da a Madina zama masallacin yake yin kadan saboda ka ya kakkara sannan daga karshe ɗakin sa na karshe shine sai ya saka gine shi duka da dutse a samo dutse a sassaro a zo shine bulo din kaga yayi masa gine marika ture kenan yawwa almanqusha kuma ma dutsen wanda aka yi masa wato kenan ado an gyaggyara shi yanda dai zai dauki hankali ka gai shi a irin nasu na abin din wal qassa da kuma wato kenan siminti domin dutse in ka sa masa kwabbiyar kasa ba za su abin nan sosai ba in yayi yawa za a iya karewa ya sa masa wato kizin siminti waja ala umduhu min hijaratin kuma da abin din cikin masallacin da dar cikin masallacin ma aka gina ta ita ma da duwatsu manqushatin wanda shi ma aka yi masa ado aka masa design wa sakafu bisaji sama kuma aka rufe da wani abu ana kiransa wato kenan asaj shi ma wato kenan da siminti wani abu ne wanda ke shi ma ya kama da jis wato siminti ne wadin siminti ne aka dandamale shi sama kamar yadda muke yin irin dakunan mu na kasa ai kasa ake sakawa alele ta to shi ma an sa wani abu kamar haka an sa siminti allele sama saboda ayin yayi fadi da yawa zarban dabino ba za ta iya zubar da ruwa ba ta tayo da yanzu kamar misali ace ajera ba zai gamsar da gaggawa sosai ba saboda haka sayyidina Usman ya gyara shi na farko Allah ya ba shi tsawon rayuwa har ya kai wannan lokacin an wuce zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin Sayyidina Abubakar an wuce zamanin Sayyidina Umar kaga Umar ya wuce shekara 12 Abubakar ya shekara nawa 2 ko Umar ya wuce 12 kaga ga hada nawa wannan 14 to kaga duniya ta yi fadi a lokacin shi ma yayi shekara 8 mai yiwa a cikin hudun karshe yi kaga wajen cik ana neman kusan shekara 20 to kaga sadaka an ci gaba sosai tun gaban da karamin gyara yanzu ba zai dauki wannan lamarin ba saboda haka sayyidina Umar ya gyara Usman ya gyara shi ya zama da shi kuma wanda zai dauki hankali kuma in ka lura akwai bukatar yin hakan a wannan lokacin saboda yanzu musulunci ya shiga har cikin kasar Sham su Bahrain su kuma dama can mutane ne suke da kudi a wannan lokacin ma suna da kuma hadara wanda take ta fita jazira ta suna da gini da ci gaba wanda yake daban don haka yanzu in sun zo nan gurin a Madina suka tadda irin wannan gidajen to wa'ansu hankalinsu ba zai dauki abun ba sosai ba amma sai aka gyara shi ta yanda in su ma sun zo ba za su rena mana ba shi yasa wani lokaci yake da kyau mutum musulmi ya gyara kansa don kar a rena shi wallahi ta'ala a'lam babu ta'awuni na'am babu ta'awuni fi bina'il masjidi babu da yake magana cewa idan za a gina masallaci na Allah ne masallaci na kowa ne don haka ana son kowa ya bada gudunmawarsa masallaci za a gina ko sallah za a yi ko ba sallar da masallacin nan zai rushe a daina sallah a gurin nan ba ko za a yi gini ko rana ɗaya ka zo ka sa karfinka a gurin ko kuma naira 10 ka zo ka sa dukiyar ka a cikin gurin ko kuma ka zo ka bada kaifin basirar ka da za ta taimaka a mai da shi wanda yake mai kyau da sauransu ko ka ta abirma guda daya ko kwai guda daya da sauransu wannan shi ne ake kiran sa at-ta'awun saboda idan za a gina masallaci ana son irin wannan ta'awun saboda ai ba dakin kowa bane daki ne na Ubangiji Allah madaukakin sarki an Sa'id al-Khudri an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu annahu kana يحدث يوما حتى على اتى على ذكر بناء المسجد ابو سعيد الخدري ya kasance wato kenan yakan bada hadisi ko jifa haka ko kuma kusan kullun ya karantar da su wannan hadisi ya karantar da wannan suna ko kuma a'a an samu rana guda wanda yazo yana karantar da mutane har aka zo kan wato maganar ginin masallaci فقال سيكي شوى كنا نحمل لبنتان وعمار لبنتين منقصا شلوكة عند أكي جيني مسألة النبي صلى الله عليه وسلم أكام مكي ركوة بلو إمون تفكوة أنقص ما سسارة وادفة ما سدفكوة وادفة أنقص سارة دامت أكو كوة ذي أكو دي كاو وانا أكو دي كاو وانا ما سجيني سنائي ما سدفكوة سنائي كو ما سين بلو سنائي to mukan dauko kowa zai dauko saboda manyan bulo ne kowa kan dauko mutum daya amma rubini yasir shi ko bibbiye ke daukowa libnatain fara'ahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam faja'ala yanfudu turaba anhu wa yaqul ya kawo zai koma ya debo kafin ya kai ya koma sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ganshi mazaje suna daukowa daddaddai shi ya dauko biyu tada ka annabi sallallahu alaihi wasallam sai dinga kakkade masa kasa jikin sa yana ce masa waiha ammar miskin da ammar sataqtuluhu alfi'a albagiya jama'a wanda ba su kyauta ma daya jama'ar ba su ne za su kashe shi yad'uhum ila aljanna wa yad'unahu ila annar yana kiran su zuwa ga aljanna su kuma wato kenan suna kiransa zuwa wuta qala sai yake cewa yaqulu ammar yana cewa a'udhu billahi minal fitani ina neman tsarin Allah madaukakin sarki wato kenan daga fitina wannan ya nuna mana cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ta'awuni a junan su a wajen wato kenan gina masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kowa ya ba da contribution din sa ko? Masu gini sun bayar, masu ɗebowa ruwa sun yi, masu didowa bulo sun yi, masu mai da sauransu. Har an samu hadisa Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi cikin ilimin abin da zai faru a gaba. Ya ba shi labari. Yace miskin da kai, bai ce wai laka ba. Amma yace wai hak. Miskin da kai. Za a samu function tsakanin musulmi guda biyu. Wannan jama'ar ba su kyauta ma waɗannan ba, sun zalunce su. To su waɗannan da ba su kyauta ba su ne za su kashe shi. Taktuluhu alfi'a albagiya ko? Yawwa, Alkur'ani yace wa idha fatani minal mu'minina iktatalu faslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra faqatil lati tabghi hatta tafiya ila amrillah. Haka dai idan aka samu jama'a guda biyu cikin mu'minai suka fada a junansu, to ku daidaita tsakanin su. Idan daya ta zalunci daya bata kyautata mata ba, to ku taru ku murƙushe wannan da tai zalincin har sai ta yadda da hukuncin Allah madaukakin sarki. Fa in fa'at fa azluhu bainahuma, idan suka hakura suka ce za su bi daidai, sai kin sai daidaita tsakanin su. Haka ne, inna Allah yuhibbul muqsitin, ko Allah yana son masu adalci. Idan sana kawo wannan aya, wannan hadisa da ta faru tsakanin sayyidina Ali bin Abi Talib a gefe daya da Ammar bin Yasir da Sumikdad bin al-Aswad da sauransu, da kuma a janibi daya mutanen sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan da Amr bin al-As da Abu Musa al-Ash'ari a gefe daya. Kaga dukkan su manyan sahabbai ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma an samu rashin jituwa a tsakani har ta kai ga an zo za a yi yaƙi, kuma yaƙin a junansu. Don haka wa'ina za su karo wa'ina, wa'ina za su karo wa'ina. Unfortunately annan Ammar bin Yasir zai yi shahada, kuma hakan din ta faru. Don haka wannan kalma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, taktuluhu alfi'a albagiya, jama'ar da suka yi zalunci su ne za su kashe shi. Yana kiransu zuwa ga wuta, aljanna suna kiransu zuwa ga wato kedan wuta. Kalma ce wadda take mutane suna capitalizing a kanta wajen kafirta ɗaya gefen. Kenan waɗannan ɓangaren su ne wato kenan musulmi, waɗanda ko ba musulmi ba ne. Kuma abin da ke natural, yanzu muka faɗa abin da ya faru tsakanin sayyidina Ali da nana Fatima, samu saɓani har ya fushi bar mata gidan. Kada tsakanin al'umma da al'umma abin da ke natural za a iya samun wannan. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa in fa'ifatani minal mu'minina, wancan aya tun daga farko ya ce idan jama'a guda biyu cikin mu'minai, bai ce minal kafirina ba fa. Kaga kenan yanzu rikici da yake tsakanin su ba zai fisar da su daga siffar mu'minina ba. Haka dai wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu, jama'a guda biyu cikin mu'minai sai suka yaƙi junansu, sai yace me faslihu bainahuma, ku sulhu a tsakanin su, ku daidaita tsakanin su. Idan ɗaya suka yi kokarin su fi ƙarfin ɗaya, fina fa in bagat idahuma alal ukra faqatilu lati tabghi, to wanda suke ba akan daidai ba da suka yi zalunci su za ku taru ku yaka har sai sun dawo zuwa ga daga hukuncin gaskiya. Fa in fa'at faslihu bainahuma, in sun daidaita sha daidaita tsakanin su, dama ƴaƴan gida ɗaya ne, uwar su da uban su ɗaya, suka yi fada in ka zo ka daidaita tsakanin su zai ka kora su kawai su tafi a busu. Mun gane wannan, saboda haka yana nuna mana mu'jizan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake bada labarin abin da zai faru. Sannan yana nuna mana cewa kuma akwai kaddarar da take kan ita wannan al'umma din. Ai alƙalilin kaddarar ne aka kashe sayyidina Umar, haka kuma aka kashe sayyidina shi Usman din, sannan kuma aka zo wannan case din na wannan janibin da wannan janibin, kuma haka aka yi yakin, haka aka rabu. Wannan yana sayyidina Ali nan gurin, kuma sun Ayyub bin Abi Sufyan suka yi nan gurin, ko shi ya je ci gaba yakin kawarijawa, wanda su ma wani bangare ne da bayan ya tafi suka je suka balle a jikinsa shi ma. ko su kuma wayna suka suka da samu hutu har sai da bayan sayyidina Ali ya bar duniya khilafa ta dawo guda daya to kun sannan musulunci da ci gaba da daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duniya ci gaba ake ana dada yakuwa mutane ana dada budada daula haka zamanin sayyidina Umar aka budata sosai sayyidina Usman aka budata lokacin sayyidina Ali da musulmi suka fara juna yaki a junan su musulunci zai ci gaba sai ya tsaya amma da kalifanci ya sake dawo karkashin Muawiyah ibn Abi Sufyan me ya faru sai aka ci gaba da wannan yakin bayan ya bar duniya lokacin zuwan Abdul Malik bin Marwan aka samu kalifofin da yawa anan maka Abdullah bin Zubair shi kalifa ne can ga Muktaru Sakafi shi ma kalifa ne can ga Shabibu Shaibani cikin Kawarijawa shi ma kalifa ne nan a Sham ga Abdul Malik bin Marwan shi ma kalifa ne kalifofi da yawa har musulunci ba zai saki ci gaba ba ba inda zai tafi gaba ba sai zama a ta samun rabuwan kai hatta Kawari sai da suka rabu biyu bayan Shabibu Shaibani bayan kafin Shabibu Shaibani wannan Katari bin Fujaa shi ma khalifa ne bayan ya mutu Shabibu Shaibani sannan aka zo su ma suka raba wani wai ana kinansa As-Salih shi ma ya dade zama wani khalifa to har sai da Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi ya zo duk ya kashe wayannan khalifan ya bar khalifa daya tukunna sannan musunci da dadin gaba sadaka kullun rarrabuwar bata da matsala bata da amfani kotike nan matsala take kawo Allah samu fahimci wannan hadisin wannan hadisin bai fitar da wayancan mutanen a cikin addinin musulunci ba babu manbana masjidan babin da yake magana kan hukuncin wanda ya gina masallaci manbana masjidan wanda ya gina masallaci ka gina masallaci wannan abin sai mutanen Indonesia ko suna masu zuciyar wani abu in mutum ya sa a ransa bayi da komai sai ya fara su daga naira 10 naira 20 har ya yi 100 200 har su je 5000 10000 har sai ya kai kudin da zai sai akwai wanda yana kallon ice cream a kan keke a Misra ice cream yake ta keke gidan mai yake bi yana talle ice din ribar ya dauki ya ka bukatun sai ya ajiye sai da ya gina masallaci hudu kuma duba a cikin kasar Misra ba sai ya tara kudin sai ya samu wani gari ya samu gurin da masallaci zai amfani aika musu kudin a gina kawai shi bukatun sai ya gina masallaci irin wannan akida tana da wahala mu a gurin mu ko masallacin ne sai dan mu sai kawai da ya riga ya kudi kawai shine zai zo ya gina mu kam babu rabon ma ciki ana Usman bin Affan radiyallahu anhu inda qaulin nasi fihi hina bana masjid rasul sallallahu alaihi wa sallam riwaya daga Usman dan Affan Allah madaukakin sarki ya dade shi lokacin da mutane suka yi tacece ku ce a lokacin da ya gina masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza ka san mutane kowa da ra'ayin su shi yake da kudi shi yake da mulki a hannunsa shine khalifa masallacin da ya ma mutane kunci ya gina shi ya gyara shi ya kawata shi wasu mazaci a san bai yi wannan ba haka masallacin nan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan an rushe sifar annabi sallallahu alaihi wasallam ne a bar masallacin yanda annabi yake kaza 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 rasu ai bidiyo bai da sauransu kala sai ya ce muka innakum aktsartu yace jama'a hayaniyar ku ta yawa akan harkar masallaci wai ni sami tar sallallahu alaihi wasallam ya kula naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kunne yana cewa man bana masjidan duk mutumin da ya gina masallaci yabtagi bihi wajha Allah yana neman yardar Allah da wannan ginin masallacin da yayi bana Allahu lahu mislahu fil jannati Allah zai gina masa misalin wannan masallacin a aljanna Allah zai gina masa misalin wannan masallacin a aljanna tadaka shi yasa na gina babban masallaci tare ni ma Allah gina min babban masallaci a gidan aljanna amma da yake can mai yawa ba a sallan jami'i amma gida za a gina min aljanna a gina min a cikin aljanna abin da aka riya ne shine in an ce Allah zai gina maka a gidan aljanna naka ne ko da akurkin kaza ne za a gina maka naka ne kenan kai kana cikin aljannar ko ba haka bane babban bisharar kina indai za a gina maka masallaci a aljanna ce wannan naka ne zaka je kuma kai amfani da kayan ka to ko wanda mutum kai sai ka shiga aljanna to kunna da abin nan kaman kai ka ci hadisi da cewa duk wanda ya gina wa Allah madaukakin sarki masallaci zai shiga aljanna zai shiga aljanna sannan da yace mithlahu kenan in ka gina babba sai a gina maka babba ko ma menene in gidan ne in ma masallaci ne in ka gina garami za a gina maka daidai abin nan ko yawa illa iyaka mithlahu din a gurin Allah madaukakin sarki ne mai ba wanda ya iyaka masallacin nan in ya tashi zai gina masa kamar fadin Nigeria ko wanda ya kamar masallacin anguwa kuma ya gina masa kamar Bauchi state to mithlahu mithlahu don ubangiji wallahu ta'ala a'lam yawa amma dai kamar bishara ne cewa musulmi a rayuwarsa yayi kokarin sa ya ga ya gina masallaci kaga da can an mana bayanin ta'awuni in za a gina masallaci mu je mu taimaka yanzu kuma an dada Imam Bukhari ya dada har zukamu ya daga daga kana mana wani kawo bulo dai ko ana wani ginin kwana ɗaya da kai a aka gina kai din ya zama wannan naka ne kai ka gina shi kuma ka gina shin kuma akwai ikhlasi yace yana neman yaddar Allah da wannan to in dai ka gina shi kana neman yaddar Allah madaukakin sarki shikenan babu ya akuzu binusulin nabli idza marra bil masjid babu da yake magana idan mutum zai shiga cikin masallaci to ya kama kan kibiyarsa kun san da ba kamar yanzu bane idan mutane za su tafi duk inda za su je da kwarinsu da bakansu wa'insu da wukakensu idan mutum ya ga fim din irin mutanen da musamman kamar mutanen Turkiya a ardagar dinnan da aka ga ɗan Turkiya ɗan daular Usmaniya ko mace ko namiji akwai ɗamara a nan akwai wuka a nan ana kiranta kanjar sannan kuma ga takobin sahanu sannan kuma ga kibiya a ratiyo haka saboda kowane lokaci a zaman ko ta kwana ake takobi ne ka zare takobi in daga nesa ne ka zare kibiya in an zo kusa-kusa ka zare wuka haka ake to duk wanda zai shigo masallaci da wuka a hannunsa ko da kibiya a hannunsa ko takobi to ya rike gurin kaifin wannan shine hadisin abinda yake so ya koya mana ya rike gurin kaifin saboda kar ya cuci wani da shi ko an Jabir bin Abdullah qala marra rajulun fil masjidi wa ma'ahu sihamun wani mutum ya wuce ta cikin masallaci ma'ana ya shigo cikin masallaci tare da shi ko akwai kifiyoyi kala kala fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa amsik bi nisaliha ka rike gurin kaifin ya zama yana hannunka ta yanda wato kenan ba zai zama ka takura ma wani ko ka karci wani ba ba da sani ba ba da sani ba saboda haka to yanzu ne zaka ce dangane da misali a ce nan fada ne akwai yan sanda suna gadin fada ana samu irin wannan azhar kuma musulmai ne in azhar ta za su bar bindiga su a can da ina za su shiga da ita za su shiga masallaci da ita to kaga yanzu setting gurin da in albarudu ya fito ina za su tura shi ko setting su ko su lai setting gini saboda ba san abin da zai faru ba ko ana manta lokacin GMPP a Fortescue ana kirga ƙuri'a dan sanda yana tsaye ana kirga ƙuri'a da bullet ya fita zai kashe ƴaƴan maina waziri guda biyu ko Malam Umar ƴaƴan maina waziri ne ko na san kai zaka san lakira kesin lokacin GMPP ana jefa ana kirga ƙuri'a a Fortescue wani dan sanda bullet da ya sabuce a hannunsa ya kashe yara guda biyu ƴaƴan maina waziri ko ƴaƴan maina waziri yawa to kaga yanzu za su shiga masallaci da irin wannan ya kamata ce su zama very very careful saboda kar su cutar da wani don mistake zai iya faruwa ko wani ya taka bai sani ba ko kuma haka kawai ya zama abin aljane yawa to kaga in ya cire magazin din shi kenan an samu wata kenan zaman lafiya kuma a janare yana karantar da mu cewa duk koma wani irin case ne idan akwai abu da zaka cuci wani to dole ka zama extra careful dan ayi a gama ya zama baka cutar din ba ko ma menene from general point of view shine duk premises da za a shiga akwai menene ya zama dai kana da consciousness na cutar da ƴan uwanka wato kidan musulmi a komai ba kowane lokaci shine kaman to babin da yake magana akan babul mururi bil masjidi babin da yake magana akan shige da fice cikin masallaci annabi Musa al-Ashari radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man marra fi shay'in min masajidina duk wanda yake mururi ya shiga ya fita a wani abu daga cikin masallatan mu ko wani masallaci daga cikin masallacin mu aw aswaqina ko kuma a cikin kasuwa daga cikin kasuwa mu sai ya zama yana shiga bi na balin da kibiya fali akuz ala nisaliha to ya kama gurin kaifin la ya kira bi kafihi musliman sada kare ya karci wani musulmi da wato kenan gurin kaifin wannan hadisin ya dada fitar da mana shi wato kina a fili ba lalle a masallaci ba har a kasuwa ko yawa har a kasuwa har gurin taro har duk inda dai jama'a suke kana da wani abu wanda ka iya cutar da wani sai kai kokarin wato kenan kiyayewa wannan to zamu dakata nan insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah amfanar da mu shi abin da muka kuskure Allah mu da kuma zirge gane da mu kuskuren wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh akwai